Sasha Hausa na muryar Amurka ke muku magana daga Washington DC akan mitoci 2531-4160. A Niger kuma ana kama mu a tashar mu ta Via Africa dake yammai kan mita 102.5 a zangan FM ko a gidajen radio masu zaman kansu na amfani far'a Nomad Sarauniya da Loldaniya. A Ghana kuma ana jin mu ne a tashar Alpha Radio ta birnin Kumasi yayin da a duniyar gizo kuma koyaushe muna nan a viewhouse.com ko sashenhausa.com. Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci da saduwar mu da ku a wannan shirin na yanzu. Abdulaziz Adili Toro ne tare da Zahara Ufage daga nan birnin Washington DC. Muke saki dawo muku da wani sabon shirin a wannan daren. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar zabe ta Najeriya wato INEC ta yanke baiwa jam'iyyar APC a yankin Zamfara damar tsayawa takara.
Hukumar zabe ta Najeriya mai zaman kanta ta yanke shawarar cewa jam'iyyar APC a jihar Zamfara za ta shiga jerin jam'iyyun na Najeriya da za su tsaya takara a gobe.
Haka kuma za ku ji jawabin shugaban hukumar zaben Najeriya INEC ya gabatar na karshe kafin babban zaben Najeriya na gobe.
Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow.
Kamar kowace ranar Juma'a da Allah ya yi, muna buɗe muku layukan mu domin ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan lamarin yau da kullun. Lambar da za a iya kira ita ce 1-202-205-6555. Bayan haka kuma idan lokaci ya ba mu dama za mu kawo muku shirin wasanni a takaice daga Kamaru, amma duk sai bayan an kammala shirin labaran duniya.
Masu sauraro, barkamu da wannan dare. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce za a tabbatar da tsaro a rumfunan zabe gobe Asabar a lokacin da za a gudanar da babban zabe a kasar mako daya bayan da aka dage zaben. Wani jawabi da ya yi wanda aka nuna a talabijin a fadin kasar yau Juma'a, shugaba Buhari ya ce an dauki matakan tsaro a fadin kasar don zaben. Ya kuma tabbatar da cewa mutane za su kada ƙuri'a ba tare da wani fargaba ba. Rikicin siyasa na ƙara zurfafa a ƙasar yayin da 'yan Najeriya ke shirin zaben sabon shugaban ƙasa da 'yan majalisu. A lokacin yakin neman zaben su, jam'iyyar APC ta shugaba Buhari da babbar jam'iyyar Adawa ta PDP sun zargi juna da yunkurin yin maguɗi don canza sakamakon zabe. A farkon makon nan ne shugaba Buhari ya yi kira ga sojojin kasar akan su dauki tsauraran mataki akan duk wanda ya yi yunkurin yin katsalandan a lokacin zaben. Waɗannan kalamai da shugaba Buhari ya yi sun janyo suka mai zafi daga abokin takararsa Atiku Abubakar, wanda ya ce sojoji ba su da rawar da za su taka a wajen gudanar da zabe. An ga wasu manyan motoci dauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga ƙauyen Bagos dake gabashin Siriya. Tungar mayakan ISIS ta ƙarshe da suka ayyana a matsayin daular su. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hulan da suka rage a ƙauyen ba dake kusa da iyakar Iraki. Kamfanin dillancin labarai na Associated Press ya bada rahoton cewa wasu motoci samfurin kira a kurukura da aka dana a bindigogi mallakar dakarun Siriya da Amurka ke marawa baya su ne suka raka ayarin motocin fararen hular. Sabbin hare-hare da aka kai jiya Alhamis sun auna wajen ƙauyen Bagus ne, kwana ɗaya bayan da aka kwashe fararen hula 2000 daga wurin. Aƙalla mutum ɗaya ya rasa ransa a Venezuela, wasu da yawa kuma sun raunana a wata arangama da ta faru da jami'an tsaro a kusa da iyakar kasar da Brazil. Rahotanni sun ce arangamar ta yau Juma'a ta faru ne a kusa da Kumara Kapi kuma har da mazauna yankin a arangamar. Wani jami'in yankin ya ce sunan wanda ya mutu Zuraida Rodriguez. Haka kuma wani jami'in yankin magajin garin Emilio Gonzalez ya faɗa a kamfanin dillancin labarai na Associated Press cewa 'yan ƙabilar Pimam sun yi arangama da dogarawan tsaron ƙasar Venezuela na musamman da kuma sojoji a yayin da dakarun tsaro suka kai tankokin yaƙi wajen iyakar ƙasar da Brazil. Gonzalez ya ce dakarun sun kuma harba harshashen roba da barkunan tsohuwa akan fararen hula. Jiya Alhamis, shugaban Venezuela da ke takaddama a kan shi, Nicolas Maduro, ya rufe iyakar kasar da Brazil, ya kuma yi barazanar rufe iyakar kasar da Colombia don hana shigo da kayan agaji kasar. Kwamitin kula da ƴan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice, ya faɗa cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar ƙalubaren fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa. Dubban mutane, musamman mata da yara waɗanda da dama ba su da isassun abinci, na fargabar yanayinsu zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a sami ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa. A cewar Victor Moses, shugaban kwamitin na NRC a Somaliland, Somaliland yankin da ke cin gashin kansa daga Somalia na fuskantar ƙalubalen fari lokaci da yawa kuma da rikice-rikice da suka addabi yankin Sol.
A gaida Zahra Ufage, labarin da aka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Madalin sai rahotannin, kuma za mu fara ne da rahoto na musamman daga Abuja, Nigeria, inda hukumar zaɓe ta Nigeria mai zaman kanta, wato INEC, ta ba da sanarwar yanke hukuncin baiwa jam'iyyar APC ta Zamfara ikon shiga zaɓe. Wakilin murya Amurka Abuja, Umar Faruk Musa, ya haɗa mana wannan rahoto.
Hukumar zaɓe ta Nigeria mai zaman kanta ta yanke shawarar cewa jam'iyyar APC a jihar Zamfara za ta shiga jerin jam'iyyu na Nigeria da za su tsaya takara a gobe Asabar, da kuma takarar gwamna da sauran zaɓuka na 'yan majalisun wakilai na jihohi, wanda a da hukumar ta zaɓe ta ce ba za ta amince su tsaya takarar ba. Wannan matakin da ya biyo bayan hukuncin da aka samu a wata kotun ɗaukaka ƙara da ke Abuja, wadda ta jingine wani hukunci da wata babbar kotu a Abuja ta yanke na cewar jam'iyyar ta APC bai cancanci ta shiga tsayawa takara ba, domin wai ba ta yi zaɓen fitar da 'yan takara ba, kuma ta miƙa hukumar zaɓe akan lokaci ba kamar da dokokin Najeriya suka amince. Amma ganin cewa an samu wannan hukunci na kotun ɗaukaka ƙara, wanda kuma zai ba da damar ga hukuncin da babbar kotu a Zamfara ta yanke cewa an tsaya wannan takara da dukkan mukaman 'yan jam'iyyar APC masu tsaya takara, ya ba da damar cewa a yanzu za su shiga jerin 'yan takarar kamar yadda hukumar zaɓe ta Najeriya ta tsara. Mr. Festus Okoyede, kwamishina ne a hukumar zaɓen ta Najeriya, wanda shi ya ba da wannan sanarwar, inda yake cewar da wannan hukuncin da aka samu na kotun ɗaukaka ƙara, dama hukumar zaɓe ta Najeriya ta ce ita mai bin doka ce da ƙa'idoji, don haka ba za ta yarda ta bi hukunci biyu da kotuna guda biyu masu ƙarfi iri ɗaya suka yi ba, wanda ya zo da saɓanin ra'ayi. Amma a yanzu, tun da wannan kotu ta ɗaukaka ƙara ta yanke hukunci, to wajibi ne hukumar zaɓe ta Najeriya ta yi biyayya. Don haka dai za a iya cewa Allah ya yi wa jam'iyyar APC gyaɗar dogo a jihar Zamfara, domin bayan watanni biyu da aka yi ana cece kuce da zaman ɗarɗar, a yanzu daidai lokacin da za a shiga zaɓe a gobe da kuma sati mai zuwa, jam'iyyar ta APC za ta shiga jerin jam'iyyu na Najeriya domin tsayawa takara. Umar Faruk Musa, murya Amurka a Abuja, Najeriya.
To, madalla a gaida Umar Faruk Musa. To, har yanzu dai muna babban birnin tarayya Abuja, inda shugaban hukumar zaɓe ta INEC ya yi jawabin ƙarshe kafin zaɓen da za a gudanar gobe Asabar, idan Allah ya kai mu. Nasiru Adamu Hikaya na ɗauke da ƙarin bayani.
Today is the last briefing before Nigerians go to the polls tomorrow.
Shugaban hukumar zaben Najeriya Farfesa Mamuru Yakubu ya gabatar da jawabin ƙarshe gabanin gudanar da zaben nan a Asabar din nan. Farfesa Yakubu, wanda ya saki nanata yawan rajistar da aka ba wa masu kada ƙuri'a sama da miliyan 72 da yawan rumfunan zaɓe, ya ce kowa na da izinin zuwa rumfar zaɓe da wayar salula ya ɗau hotuna, amma banda cikin zagaye na dangwala ƙuri'a, wato cubicle.
Maximum security is provided before the election, during the election,
Shi ma babban sufetin ‘yan sandan Najeriya Muhammad Adamu ya halarci taron hukumar zaben da ba da tabbacin kula da tsaro a dukkan lokacin zaben. Adamu ya ce jami'ai za su halarci tashoshin zaɓe amma ba tare da makamai ba, da haka ma ba buƙatar wata firgita ko zulumi ga jama'a. Duk da hakan na nuna ba zulumin bindige duk wanda ya yi yunkurin satar akwatin zaɓe, kamar yadda shugaba Buhari ya sanar. Babban sufetin ya ce za a damƙe duk wanda ya nemi haddasa fitina da gurfanar da shugaban kotu. Dan majalisar dattawa daga jihar Kebbi Sanata Yaya Abdullahi ya buƙaci ‘yan bangar siyasa to su gujewa tada husuma.
Don wanda duk yazo ya kawo hankali da hankali a rinkuwar zabe ya ma haƙarin barawo, don barawo dukiya ne da sata ya je ya zauna ya amfani da shi. To wanda yazo ya ko kawo rikici a wajen harkar zabe, wato yana son ya dakushe muradin mutane. Ga mutane inda sun kazo sun kai niyya, shi yazo don sakakin kanshi, don wani mutum ya bashi taro sisi, ya bashi naira 500 ko 100, yazo ya zauna bari ya sha kwaya, yazo ya zauna zai ji akalar jama'a gaba dai yidda ƙarya. To ai wannan shi ba wai barawo bane, makiyi ne na jama'a gaba dai.
Taron na ƙarshe gabanin zabi ya samu halartar masu duba zaben na kungiyar Afirka ta Yamma ECOWAS karkashin jagorancin tsohuwar shugaban Liberia Ellen Johnson Sirleaf. Nasura da Malika ya murar Amurka daga Abuja.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, sarkin baiwa, roƙon dani nake kullun sahe ka ba.
To madalla a gaida Nasiru Adamu Alhikaya. To har yanzu dai akan batun tsaro a ranar zabe, sufetin janar na ‘yan sandan Najeriya ya gargaɗi duk masu shirin tayar da fitina lokacin zabe. Hassan Maina Kaina, gare ka.
The security personnel are ready and prepared to protect everybody.
Sofeta General na 'yan sandan Najeriya kenan Muhammad Adamu Abubakar ya jaddada shirin jami'an tsaro na kare jama'a tare da gargaɗin duk wanda ke shirin kawo rudani yayin zaben shugaban ƙasa da na 'yan majalisu da za a yi gobe. To ya sake tunani, yana mai cewar satar akwatin zaɓe, tsagerenci, saya ko sayar da ƙuri'a ko kuma bangar siyasa, waɗannan duka manyan laifuka ne yayin wannan zaɓe. Yana mai cewar duk wanda aka kama yana aika-aika yayin wannan zaɓe, to tabbas zai yaba wa ayazaki. To shin ta yaya masana ke kallon shirin na jami'an tsaro a wannan zaɓe na gobe? Malam Kabiru Adamu wani masanin tsaro ne.
Za a yi musu kyakkyawan fata. Dalili ko don shugaban hukumar zaɓe ya jaddada muhimmancin aikin 'yan sanda tsarin da ake da shi tsaro a wurin zaɓe, kuma ya nuna cewa hukumar 'yan sanda ita ce take shugabancin waɗanda aka ba ma wannan haƙƙi. To saboda haka irin wannan alƙawari ko jaddadawa da shi ya yi, lalle ba shakka da taimaka.
A cewar Malam Aliyu Shamaki, shirin da 'yan sanda suka yi na tunkarar wannan zaɓe abu ne mai ƙarfa gwiwa.
Alamu suna nuna cewa rundunar 'yan sanda su ma suna da irin nasu tanadi, musamman ma da ake ganin a yanzu Najeriya an sake sabon inspekta na ƙasa, kuma an ga canje-canje musamman lokacin da yake furta kalamun cewar ba za a ba da tsaro wa wani jami'i ba a ranar zaɓe, za a ba kowane ɗan ƙasa ne da ya je filin zaɓe. Wannan yana nuna an samu canje-canje, kuma an samu tsarin da ake ganin cewa ɗan sanda ɗin ya zama abokin kowa wajen kare dukiyar ƙasa da rayukan al'umma a wannan zaɓe.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
Kuma dalla a gaida Hassan Maina Kaina. To yanzu kuma sai jihar Katsina, inda wakilin mu Sani Malumfashi ya ziyarci ofishin commissioner 'yan sanda domin jin irin shirye-shiryen da aka yi game da wannan zaben.
To koyaya shirye-shiryen kula da tsaron lafiya da kuma masu kada ƙuri'a da kuma yadda za a gudanar da wannan abu, kan hakan ya kai ni ofishin commissioner 'yan sanda na jihar Katsina CP Sunusi Buba. Zan kai tsaye an kammala shirye-shirye, ko za mu so mu je kaɗan daga cikin abubuwan da aka tanada wajen yawan adadin 'yan sandan da aka zuwa da kuma irin abubuwan da za ku kula da shi?
A kashin gaskiya mun yi shirye-shirye na ƙwarai saboda mu tabbatar da anyi zaben nan cikin tsaro cikin lami lafiya ba tare da wani hayaniya ko ina cikin jihar nan ba mun tura yan sanda waɗanda za su kasance wurin inda za a kada kuri'un zabe kuma mun yi tanadin yan sanda na musamman har da ma taimakon sojoji na ƙasa da na sama wurin tabbatar da tsaro a fadin jihar Katsina gaba daya waɗanda za su dinga fatro wato masu dauke da bindigogi kenan ka san wanda za su kasance da bindigogi ba za su kasance wurin ba su zuwa wurin kada kuriya amma doka bai hana su dinga zuwa suna fatro ko ina da ina saboda duk wanda za su kawo wani hargitsi ai maganin al'amarin kafin ya kawo wani illa ga zaben
to rage yadda kaman kan hanyoyi kaman da yadda kace ana dan fatro saboda gudun kuma miyagun da za su yi amfani da wannan lokaci ganin cewa da hankalin ku ya raja a wajen zabe kila ko su dan tar hanya haka shi kuma akwai wani tanadi da aka
eh wayannan tanadi shi muka dauka game da irin wayannan mutane bata gari wayanda suna iya amfani da daman wannan lokacin ko su tare hanya ko su saci mutane ko kuma su saci shanu da sauransu particularly areas din nan na local government da ke iyaka da Rugu Forest wadda ke iyaka da local government nan na kasan Sakkwato Zamfara da Kaduna domin dauki matakai na kwarai na tsaro tabbacin cewa mutane za su samu daman su zo su kada kuriyun su kuma kuma zabe da kayayyakin su duk babu wanda ka musu wani barazana na musamman
to a ƙarshe ranka ne zamu ko zamu san adadin mutanen da ka hada tun daga wajen soja yan sanda da kuma civil defense shawararsu ko akwai wani adadi na jinna ko ko na wajen naka
to a ƙarshen gaskiya saboda dalili na tsaro bai kamata fito mu ga mutane ga namban yaran mu ko mutanen mu da muka fito da su za su aikata wannan aiki ba amma ina so in tabbatar wa jama'a a shirye muke kuma mun shirya babu wani damuwa mutane suna iya fitowa su kada zaben su kada kuriyun su ba tare da tsoron wani barazana ba
to a tabbas dai a cikin gari za ka ga gilmawan jami'an tsaro kamar yadda shi mai girma commissioner ya faɗi commissioner ya sanda sannu sai boba sannu shi abu malafashi murya amurka daga Katsina a Nigeria
Toma dalla a gaida Sani Malamfashi yanzu kai tsaye muna tare da wakilin murya Amerika Grace Alheri Abdu daga Abuja Nigeria Grace kuna kan layi
Ko haka ina nan Malam Abdulaziz
To Grace abin da ke so shine ku ba mu albarkacin bakin ku mun san a jiya da yau mun samu kamar yau mun samu cewa mun samu jawabin shugaba Muhammadu Buhari kuma da jawabin shugaban jami'an tsaro na Najeriya yan sandan Najeriya me za ku ce akan wannan labari
to kamar yadda wakilai daban-daban suka gabatar a cikin rahotannin da muka dauka daga ɗakin nan shugaba Muhammadu Buhari ya yi jawabi yau duk batun da suke a kai shine tabbatar da tsaro yan Najeriya kada su yi tsoro fitar su yi kada kuri'unsu su ya kuma goma al'ummomin ƙasa da ƙasa musamman masu sa'ido na ƙasa da ƙasa da suka shigo domin goyon baya da suke bayarwa da kuma haɗin kai da suke ba Najeriya da kuma ƙara ƙarfafa buƙatar ci gaban demokuraɗiyya a Najeriya ya kuma yadda za a ci jawabin da ya yi jiya kamar yadda shi ma ɗan takarar shugaban ƙasa na jam'iyyar PDP Alhaji Atiku Abubakar ya yi cewa ko da wata jam'iyya ce masu kaɗa kuri'a suke son su zaɓa su fita su kaɗa kuri'a domin wannan kuri'a su tana da muhimmanci a wannan zaɓe ita ce za ta tabbatar da abin da suke so su gani Najeriya ta zama duka sun yarda da haka sannan kuma kamar yadda aka bayyana a cikin rahotanni shi kwamitinan shugaban hukumar zaɓe na ƙasa ya tabbatar da cewa sun kammala ayyukan duk abin da ya kamata su na irin wannan aiki sun kammala shi kuma ya tabbatar da cewa za a gudanar da wannan zaɓen sun kammala shi ne shi kuma da ta zina na yan sanda shi kuma ya tabbatar da cewa su ma suna cire domin tabbatar da tsaro kamar yadda aka bayyana dukkan su biyu da shi shugaban hukumar zaɓe da kuma shi da ta zina na yan sanda da suka yi jawabai na kowace rana da shi shugaban hukumar zaɓe ya kare tun lokacin da aka ɗauke wannan zaɓen a yau sun yadda da cewa aka san abin da shi shugaban ƙasa ya faɗa cewa ne wanda ya yi shafi akwatin zabe a kwantar da su sun nuna cewa haka ba haka ne za a yi ba sai dai za a bi abin da doka ta ayyana amma shi hukumar shugaban rundunar yan sanda ya nuna cewa babu ba jami'in tsaron da za a zai ɗauki makami a wurin yi
to to Grace Alheri Abdu kenan mun gode kwarai daga wakilar sashen muryar Amurka wanda ke a yanzu haka Abuja Najeriya muna godiya kwarai kamar yadda kuka ji a farkon shirin yau ranar Juma'a ce babbar rana layukan mu a bude suka ku kira ku ba mu albarkacin bakin ku akan abubuwan da ke ci muku tuwa kwarya
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202 205 2655. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus sai a saka 1 sai a jiro lambar. Wato alamar ƙari 1 202 205 2655.
Jama'a assalamu alaikum wani akan layi
Abdulkarim Muhammad daga Maiduguri
Abdulkarim zaka iya kashe radio ka sai mu shi ka da kyau
to wato abinda nake bukata da ƴan Najeriya dan Allah su yi kokari su yi zabe na kwarai kar su yi wani tashin hankali da sauransu shine ina roƙon ƴan Najeriya su yi tsakani su da Allah saboda haka karata da fitina karaje a dauka ko a kuti da sauransu a yi tsakani da Allah a wasu lafiya kuma Allah ya sa a yi zaɓen nan lafiya wasu lafiya
amin summa amin daga Maiduguri za mu je kebe wane da kabi
assalamu alaikum amma da aziz
wa alaikum salam to gare ka
sunana da asaba mai fata ya wuri
to na asaba muna jinka
to ni ma dai kamar wannan bawan Allah da ya gama tashi bayani ni ma ina kira ga ƴan uwan al'ummar Najeriya da cewa don Allah don Annabi a fita wurin zabe duk wanda kake so ka zaba amma banda fitina maganar satan akwati babu domin idan mutum ya saci akwati gaskiya fi sabilillah ya cuci al'ummar Najeriya wani ya hito kilomita 2000 ko 2000 ko 3000 ya zo ya zabe mutumin da yake so ka zo ka kwashi ka sace wannan akwatin to gaskiya baka maka adalci ba saboda haka yana kira ga ƴan uwana a yi zabe lafiya a
kare lafiya mun gode kwarai daga Kebbi zamu leka Yobe wani daga Yobe
kuma na ya lawan ina magana da nan garin gasan a garamar kuma Jakusko daga jihar Yobe
to gare ka dan uwa me ya kiranka me ra'ayinka
yawa ra'ayina ni ina kira ga matasan Najeriya Allah ya kawo mun sha Allah gobe za a yi zabe dan Allah su kwantar da hankalinsu kowa ya kwantar da hankalinsa mu yi zabe lafiya mu tashi lafiya shugabanni siyasa su jawo matasan su kunne dan Allah kowa ya kwantar da hankalinsa a yi zabe lafiya a tashi lafiya
mun gode kwarai daga Yobe har yanzu dai muna a Yobe wani daga Yobe
Ahmad Umar daga Isfari jihar Yobe
assalamu alaikum malam Muhammad to me ra'ayinka
alaikum assalam ni ra'ayina a kan guragu ɗan uwana ina so ja hankalin su su fito su koyi su da gurbata su yi zaɓe kamar yadda kowane mai kawo ya yi zaɓe kuma su gabatar da zaɓe su kan su lani lafiya ba tare da tashin hankali ba
to mun gode Allah ya sa duka na kasar Najeriya sun ji wannan kiran naka daga Yobe za mu leƙa Katsina wani da Katsina
wannan malam Maharaz ne babban mutum ɓaure local government Katsina state
to babban mutum gare ka
wato abinda nake ƙara ba da shawara ga su jami'an tsaro shine kada su yi amfani da damar da aka ba su mutum bai komai ba su taɓa shi tsaya a gefe in mutum ya yi laifi su taɓa shi
to ka sa rahoton muka sa amma mun ji an ce jami'an tsaro ba su je da
ba su dama za su ɗauki damar da ƙarfi fiye da yadda aka ba su ya zamanto mutum bai laifi ba ma su dan nemi su dan cakusa shi
so mun gode da Katsina za mu laika makwabciyar mu jamhuriyar Niger wani daga Niger assalamu alaikum wani daga Niger
assalamu alaikum
wa alaikum salam ka kashe rediyon ka
to Niger kware.
Daga Niger. Wa alaikum assalam. Daga ina
biki? Benue.
Daga Benue.
Benue. Boko local government ba.
To gare ka dan wa. Me sunanka?
Sunana Nasiru.
To malam gare ka, muna jin ka.
To abin da yake ciwon tuwa kwariya. Magana da mutane suke ta didi akan cewa wai Buhari saboda ya ce a harbe mutum dan ya tsau a kwatin zabe. To wannan abin da cikin tuwa kwariya gaskiya. Menene abin didi akan wai dan mutum an Buhari ya ce a harbe a harbe mutum ya yi magana a ce dan mutum ya tsare a kwatin. To wannan tsakanin kaman abin ne kazo mutum ya ce ne ma zai juye mulki.
Ta mun gode daga Benue zamu laika Kaduna wani da Kaduna
Alhaji Mai Moke ne
to Malam Abdullahi gare ka
Alhaji Mai Moke daga Zaria
to muna sauraron ka
to da fatan ne mu muna roƙo ga Allah ne ya taimake mu ya ba mu nasara Allah ya sa ayi ga dinnin lafiya a zama lafiya
to Malam Abdullahi wani kira gare ka ga wannan ɗan takara biyu shugaba Muhammadu Buhari da Atiku Abubakar
eh muna fatan Allah ya ba Atiku
to Allah ba mai rabo sa
amma Allah ba mai rabo Allah ba a tuzu sai dagore dan jiwa
to daga Kaduna mun leka Enugu wani daga Enugu
ne gudwa ga garke Enugu
to gare ka daga Enugu wani daga Enugu
Alhaji Yaro ne
so Alhaji Yaro
eh akan nan muke Allah ya sa a gama wannan yi wannan zaben lafiya kuma duk matasa na ƙasar na ƙasar kowan mu muna fatan ku ne a hankali ai wannan zaben a gama lafiya saboda mun yana bin mun makanmu ne saboda mu mun ana haka ai kuma muna aifa saboda ƴaƴan mu ne muna buƙatar wannan abun a tafi da shi cikin lafiya hello
to mun gode madalla mun gaida muna ga duk wanda suka kira su kuma albarkacin bakin su akan wannan ranar ta juma'a yanzu masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba shirin labarai a takaice
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya ce zai tabbatar za a tabbatar da tsaro a rumfunan zabe gobe Asabar a lokacin da za a gudanar da babban zabe a kasar mako daya bayan da aka dage zaben. An ga wasu manyan motoci dauke da fararen hula yau Juma'a suna fita daga kauyen Baguz dake gabashin Siriya tungarmaya kan ISIS ta karshe da suka ayyana a matsayin daular su. Nan take dai ba a tabbatar da adadin fararen hulan da suka rage a ƙauyen dake kusa da iyakar Iraki. Akalla mutum daya ya rasa ransa a Venezuela, wasu da yawa kuma sun raunana a wata arangama da ta faru da jami'an tsaro a kusa da iyakar kasar da Brazil. Rahotanni sun ce arangamar ta yau Juma'a ta faru ne a kusa da Kumara Kapi kuma har da mazauna yankin a arangamar. Wani jami'in yankin ya ce sunan wanda ya mutu Zuraida Rodriguez. Kwamitin kula da 'yan gudun hijira na kasar Norway da ake kira NRC a takaice ya faɗi cewa ta yiwu a ci gaba da fuskantar kalubaren fari a yankin Somaliland da ke Afirka, abinda zai jefa mutane 725 cikin barazanar yunwa. Dubban mutane musamman mata da yara waɗanda da dama ba su da isassun abinci na fargaban yanayin su zai ƙara tsananta a yayin da ake hasashen ba za a sami ruwan sama ba nan da watanni masu zuwa, a cewar Victor Moses, shugaban kwamitin na NRC a Somaliland. Somaliland yanki ne da ke cin gashin kansa daga Somalia na fuskantar kalubalen fari lokuta da yawa da kuma rikice-rikice da suka addabi yankin Sol.
Da haka muka zo ƙarshen shirin na yanzu, sai kuma gobe da safin Allah ya kai mu da ƙarfe 6 na asuba. Yanzu a madadin Zahra'u Fagil ta yana gabatar da shirin da kuma Julie Creation da ta hada shirin da ba da umarni, sai injin namu Ki Ina Abdul Aziz Adli Toro ke cewa mu kwana lafiya daga birnin Washington DC. Wa alaikumussalam.